Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa. Wannan karan muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kamar kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Mukeri muke farin cikin jin rigamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji yunkurin gwamnatin jihar Adamawa tare da tallafin gwamnatin tarayyar Najeriya na taimakawa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke da sha'awar komawa noma. Kamar yadda kuka saba, za mu ba ku masu sauraron damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, bayan da Baba Yakubu Mukeri ya kawo mana sharhin jaridun da suka ɗauke hankalin ƙasar, wato jaridun ƙasar Ghana. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya take.
Assalamu alaikum jama'a. Babban jam'iyyar adawa ta New Patriotic Party ko NPP ta ƙasar Ghana ta ce za ta ƙaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba, inda za ta bayyana matakan da za ta ɗauka na gyaran ƙasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da 'yan ƙasar suke fama da shi. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, daraktan sadarwa na NPP Nana Akumiya ya ce akwai muhimmanci 'yan Ghana su kimanta ƙoƙarin shugaban ƙasa mai ci yanzu John Dramani Mahama da irin alƙawarin da ya yi masu yawa a shekarun baya. Maganar ta Mr. Akumiya ya biyo bayan yadda shugaban ƙasa John Mahama ya bayyana wasu daga cikin manufofin da ke kunshe cikin kundin jam'iyyarsu ta National Democratic Congress ko kuma NDC kenan mai mulki shekaran jiya Talata. Alƙawarin da shugaba John Dramani Mahama ya yi idan aka sake zabansa sun hada ne da shirin ba kowane ɗalibi na'urar kwamfuta da ƙara yawan jihohin ƙasar daga 10 zuwa 15, sai kuma biyan kuɗin jarrabawa na kowane ɗalibi da zai ɗauki jarrabawan makarantar sakandare. Shugaba Mahama ya kuma yi alƙawarin gina sabbin filayen wasanni guda 5 idan aka sake zabansa. Sai dai Nana Akumiya ya ce ba a taɓa baiwa abokan adawar shugaban ƙasa damar su jagoranci ƙasa ba. Ya ce wannan ne babban dalilin da ya sa masu kada ƙuri'a za su yi zurfin tunani a kan waɗannan alƙawura da jam'iyyar NDC mai mulki ke yi. Jam'iyyar NPP ta ce NDC tana waɗannan alƙawuran ne saboda ta ja ra'ayin masu jefa ƙuri'a su zaɓe ta a zaɓen da za a yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ranar 7 ga watan Disamba a nan Ghana.
Likitar 'yar takarar shugabancin ƙasar Amurka jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce Hillary ɗin tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya kama ta, kuma tana jin ƙarfin jikin da za ta iya jan rigamar shugabancin Amurka. A wata wasiƙa da kwamitin campaign ɗin Clinton ya fitar jiya Laraba, likitar Talisa Badak ta ce an yi wa 'yar takarar Democrat ɗin gwajin ƙirji kuma an gano cewa ta samu bugun ƙwayar cutar haƙarƙari ne. To amma a cewar likita Hillary tana samun lafiya sosai a dalilin magungunan da aka bata tana kuma hutawa. A yau Alhamis ne Clinton za ta koma yawon campaign nata. Rashin lafiyar ta dai ya zama abin magana ne bayan da aka ganta tana nuna alamun samun jiri kamar za ta fadi jim kadan bayan ta baro wurin da ake shagalin tuna farmakin 9 ga watan Satumba da aka kai a New York shekaru 15 da suka shige, inda har wani hoton bidiyo ya nuna tana zamewa kamar za ta fadi lokacin da take kokarin shiga mota. Shi kuma a nashi gefen Donald Trump ya ce shi ma kamar kowane dan Amurka ne yana so ya rage nauyi.
Jama'a kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ba da sanarwar cewa Amurka ta shirya ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kakabawa ƙasar Myanmar ko kuma Burma, biyo bayan wata tattaunawa a fadar White House da shugaban ƙasar na da ake kiranta wato Aung San Suu Kyi. Bayan tattaunawar taso a jiya Laraba, shugabanni biyun sun hira da manema labarai a nan ofishin shugaban Amurka, inda shugaba Obama ya ce yanzu Amurka ta shirya fidda takunkumi da ta sa wa tattalin arzikin Burma na wani lokaci mai tsawo. Bayan jawaban nasu, wani ɗan jarida ya tambayi shugaban ko yaushe ne Amurka za ta ɗage wannan takunkumin, sai Obama ya ce nan ba da daɗewa ba. Tuni dai Obama ya aika wa Majalisar Dokokin ƙasar tashi da wasiƙa cewa gwamnati ta ƙudiri aniyar maido da amfadonin cinikayya ga mutanen ƙasar Myanmar da aka dakatar da su sama da shekaru 20 da suka shuɗe saboda take haƙoƙin bil'adama.
An tuhumi tsohon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva da laifin sarrafa kuɗaɗe ta hanyar haram da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an binciken tarayya ne suka ba da sanarwar wannan tuhumar da ake wa tsohon shugaban a jiya Laraba, wacce suka ce tana da nasaba da wani bincike da aka gudana a kamfanin man fetur na ƙasar mai suna Petrobras. An zargi tsohon shugaban da matarsa da waɗansu mutane da dama da cin moriyar kuɗin kashe muraba na gyaran wasu gidaje na bakin teku da wani kamfanin gine-ginen mai da ake alakantawa da Petrobras suka gina. Lula dai ya musanta wannan zargin, yana cewa ba shi da wani kadara.
Yawan cin hanci da rashawa a Afghanistan ya kawo kuma baya ga kokari da Amurka ke yi na sake gina kasar, a cewar wani rahoto da aka fitar a jiya Laraba. Babban wakilin musamman na gwamnatin Amurka mai lura da yadda ayyukan sake tada komadar kasar ta Afghanistan take yi shine bayyana haka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Doma da labarin mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Adamawa, Najeriya, inda gwamnatin jihar tare da tallafin gwamnatin tarayya ta taimakawa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke da sha'awar noma. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da cigaban rahoton.
A ziyarar da yake sansanin 'yan gudun hijira na Malkohi, gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Jibrilla ya ce gwamnatin jihar ta tanadi wuraren noma domin 'yan gudun hijiran, tare ma da tallafa musu wajen samun rancen noma daga gwamnatin tarayya.
A gwamnati ta shirya a ba su kuɗi don su shiga harkar noma. To duk wanda yake son noma a nan IDP, akwai kwamishina na nan a gargajiyar nan. Kowa ya san ofis nashi, ya je ya rijista. Muna da filaye da za mu bawa kowane manomi wanda yake yi wannan IDP ya zo mu ba shi fili. Kuma a cikin wannan an kabara inda ya yi rijista, ya zo ya rijista, za a ba shi kuɗi da zai je wannan noma. Wannan program ne na shugaban ƙasa, da kuma duk dai abin da ya kamata ya shafi noma, ba wai kawai a ba ku kuɗi ba, har taki ma. Shirar gwamnati sun yi provision wanda za a ba wa talakawa da manomanmu su zo su yi noman nan. So don haka ina kiran manoman da suke wannan ITPs, kar ku zama haka kawai, na san dama sana'anku noma ne.
Yankin Malkoi dai yanki ne da ke da sansanin 'yan gudun hijiran Boko Haram, baya kuma ga waɗanda suka zama 'yan gari a yanzu sakamakon karɓarsu da al'umman garin suka yi da har suka ba su matsuguni da kuma wuraren noma da kiwo. To ko me waɗannan 'yan gudun hijiran za su dangane da wannan karama da kuma karɓarsu da al'umman Malkoi suka yi? Malam Idrisa Abdullahi na cikin shugabannin 'yan gudun hijiran da aka tsugunar, ya ko bayyana irin tallafi da al'umman Malkoi ma suka ba su.
Duk mutane Malkoi ba su samu ba, ba mu san su ba, muka tashi da Allah ya kawo wani abu muka tashi muka zo gurin su. Suka yi kokari suka ba mu gonaki, suka ba mu filin gida wanda muka zauna a kai, muka gijjera ta binan buka-bukan muka zauna a kai. Har ga Allah a cikin zayen su sun dan ba mu tsofin tabarma, sun taimaka mana da tabarmai, sun taimaka mana wani sama da riguna, sun taimaka mana wani sama da abin da za su ci ma, sun taimaka mana dukkanmu. Sannan Allah ya sa aka fara kama da taimako.
Wannan mako na zuwa ne a yanda hukumar bayar da agajin gaggawa a Najeriya ne ma ke mai da martani ga rahoton da aka fitar da ke nuni da cewa yara kusan 50,000 ne ma ka iya mutuwa saboda kamuwa da tsananin tamawa musamman a arewa maso gabashin kasar. Hukumar ta nema dai na kuma mai da martani daga kalaman babban jami'in asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF mai kula da samar da abinci mai gina jiki Arjun Dewakt. Babban jami'in hukumar nema mai kula da yankin arewa maso gabashin Najeriya Muhammad Kanar ya kokaita rahoton da cewa
wannan adadin ba mu ba, ba mu san shi ba, ba shi da maganar mu, kuma ba mu taba aiki mu kadai ba, ba mu taba aiki wai ba tare da jama'a da wannan kungiyoyi ba, saboda shi aikin babun nan aikin agaji ba haka ake yin sa, ba mutum ɗaya bane ko kungiya ɗaya ce take ba, dole sai an zo an zauna. Ana kiran sa humanitarian coordination. Kuma wanda wannan din da muke yi ɗaya daga cikin wanda suke yi akwai ocha, su ne suke muke aiki tare da su, muke ba mu taɓa rabuwa ba, saboda haka wata kungiya ita kaɗai ba za ta fito ta fidda alƙalama wanda ba mu san shi ba.
Muhammad Kanar kenan, jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta nema a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Abdulaziz, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
ta tashi kujiya sai an je hotel kin kare a kawo kan biya an ga su jambaki sun sun ga mrs na kariya gindi ka ganzu kuna zuma ba ta kas biyo ne wuske ta kalle su tana gwalo kar ku manta da addini samarin hausa da addini a kaife mu samarin hausa kar ku Allah ya ke mu samarin hausa
to naga kana rangwadawa tuna baya Balabila kenan da African Pyramid jiya ba yau ba to ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana a wannan mako na nakasa ba kasawa ba muna tare da wani wanda muka zakulo daga cikin mu kasancewar mun samu wata tambaya ta cewa shin murya Amurka ku me kuka yi wa nakasassu ne da har kuke ta damun mutane cewa sai an kula da haƙƙin su an ba su abin da ya kamata a ba su a matsayin su na mutane wannan ce ta sa muka zakulo misalin da muka kafa da kanmu domin wasu su gani su koya saboda haka sai a biyo na cikin shirin nakasa ba kasawa ba assalamu alaikum
wa alaikum assalam
zamu so mu ji sunanka a bakin ka dan waka a bakin me ita tafi dadi
yawa to masha Allah ni ne Sulaiman Muni barma wakilin murya Amurka
na jamhuriyar Niger. To Mallam Salamu Umar kana aiki da mu nan muryar Amurka wanda kake wakiltar mu a Niger. Wani bangare kake rufe mana a Niger?
Yawa ina wato bangare na Niamey kenan wato babban birni kenan na jamhuriyar Niger. Ba wani lokacin mutan ko wasu labaran da mai idan suna da muhimmanci wanda suka shafi wasu daga cikin sassan kasar mafi kamar za a iya cewa idan lunguna ne sosai wanda daga nan birnin Niamey za a iya tabowa a samu bayanai to mukan ya kuma Yemai da ne nake kula da shi watakila kuma da yankin Tilaberi.
To akwai wanda a cikin shirin nan na kasa ba kasa ba ya mun tambaya shi isa na Laluboka. Yace ku wata irin dama kuke bayarwa da kuka ishi mutane da babatun cewa a taimaki waɗanda suke da bukata ta musamman a yi musu kaza a kula da yancin su. Ku murya Amurka me kuka yi masu wannan bukata ta musamman da za ku dami mu akai? Haka ya tambaye ni nace masa to shikenan zamu bayyana maka ku abin da muka yi. Shin Mallam Salamu Umar Barma kana da wata bukata ta musamman ne?
To bukata ta musamman Usman ya huce yanzu zai kasan wajibi ne a gare ni jinjinawa wannan tasha ta muryar Amurka da ma dukkan baki ɗayan shugabanni da dukkan ma'aikata waɗanda muke aiki da su waɗanda yadda nake lalle ina da wata himmishila da ta shahi ɗaya daga cikin ƙawafuna amma kuma wannan bai hana ba aka ɗauke ni aiki kuma ake mu'amala da ni sosai ba wani bambanci babu wanda ya taba gwada bane wani abin da kamar za a gwatanta cewa eh lalle ni din nan ina da nakasa to kenan kaga sai ya ce muryar Amurka ta nuna cewa tana aiki da mu so saboda haka tana taimakawa na kasasu ba idan wasu rahotanni da muka saba yi waɗanda suka shahi na kasasu a duk lokacin da ke da koyi wasu matsaloli da suka shahi na kasasu idan muka hada rahoto da ya je KSA za a saka shi kenan kaga maganar taimako ta kare ko
haka ya aka yi ka samu na kasa a kafa din da kake magana
to gaskiya idan zan iya tunawa Usman wata shekara ce lokacin da ina primary kuma ina tunanin ranar da wannan abin ya same ni wata Laraba ce an yi tare a ranar rana ce ta kasuwar ƙauye na aihuwa a lokacin ina primary a wannan kasuwa kusan na yi yawo gaba ɗaya muka san nan Laraba da yamma ba a zuwa makaranta ta Boko zuwa da yamma mun yi harkokin nan na yauce-yauce cikin kasuwa irin kasuwannin na maku-maku wato nan abin na garin da gari na aihuwa wato yana da kyau bayyana shi gidi-gidi ke a cikin jihar da magaram kenan to a wannan rana zuwa tsakar dare kawai na shi gaba ɗaya likisi nake kwata-kwata ba da lahiya shi abin shi ba masassara ba san bare menene ana haka sai aka goya ni saboda ina magana ne wajen 1971 ɗan Afrika na manta dai ko ina dai primary ne so aka tafi da ni asibiti yawa to daga can aka rike mu a asibiti aka kwantar da ni na jima sosai to kaga idan aka yi la'akari da irin waɗannan lokuta kuma magana ce ta ƙauye ba za a iya tantance zahirin
me ya faru
wacce cuta ce musabbabin wannan al'amari ba iyaka dai daga bisani cewa ake ai kawai allura ce aka yi min a kafa wanda kuma bisa ga dukkan alamu ta taba jijiya ɗaya daga cikin jijiyoyi da ke rike da kafata shi yasa na samu wannan matsala a ɗaya daga cikin kafafuna
irin yadda aka shaba faɗa a ce allura ta shanya kafa da sauransu ake magana
yawa saboda lokacin nan likitoci akan ganin kamar galibinsu ba kwarewa suka yi ba wasu ma za ta yi masu ja ne sannan a hankali na
asibiti
saboda buƙatar ma'aikata sai a sa shi saboda yau da gobe sai a sa shi yawa mutum
allura ba kamar yanzu da suka yi yawa ba
yawa ka gani yanzu akwai ƙwararrun likitoci komai kuma ilimi yana ƙara ci gaba kullum bincike ake yi to abin gaskiya akwai bambanci dai da yau da jego
haka to kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba mu rahotanni kuma rahotanninka mutane da yawa suna son yanda kake gabatar da rahotanni shin wata kalu ko kuma wani kalubale kake fuskanta wurin neman labari
to neman labari iyaka dai ka san
na ga da mun kira ka ne mun ce kaza sai mu ga ka nemo
haka nan ne to ka san shi Usman aka ce aikin mutum bai buwaya tai wani karin magana ne na Adarawa wasu wajen mutanen yankin tawa dinnan haka suke cewa to ka san shi wannan al'amari ni dai gaskiya idan gari ya waye kawai idan na fito wurin aiki ba ni da abin da nake tunani illa kawai wai yaushe meye labarin da ya kamata a ɗauke shi a matsayin muhimmin labari don haka kashi ina ganin gaskiya neman labarin da ya bai bani aiki saboda da tuntuna ga na sashi a raina aiki na kenan don gari ya waye ya kamata in ba da labari sai dai kuma idan abin an rasa shi babu shi wannan ne sai abin a haƙura amma babban matsala mu yanzu a nan jamhuriyar Nijar matsalar mu 'yan jarida shine cewar akwai lokacin da zaka samu wani labari muhimmi wanda yana buƙatar a gudanar da bincike kuma binciken nan da ya shahi ɓangaren hukuma ma'ana wasu jami'ai na gwamnati za ka ga cewar akwai wuya ka samu abin da kake buƙata kai kuma kana son lallai ka tantance zahirin abin nan da aka faɗi idan an yi zargi ne ko kuma wasu abubuwa da suke kama da haka kana buƙatar wani jami'in hukuma jami'in gwamnati a nan jamhuriyar Nijar aiki ya same ka
sai
amma gaskiya sai dai a hankali
wato da lazu ba da haɗin kai kaga sai ya fi daidai kenan kowa an ba shi haƙƙinsa kenan
ƙwarai da gaske gaskiya ne duk wanda cewa ma a nan doka ta ce lalle dole ne jami'in hukuma ya bude wa ɗan jarida kofar sa idan yana buƙatar wani ƙarin bayani ya bashi labari, ko ka ce kullun tsarin mulkin ƙasa ne ce haka. Amma zaga muna wahala sosai wurin samun bayanai idan muna gudanar da bincike don tabbatar da zahirin wani abin da ya faru ko kuma wani zargi da ake akan wani jami'in hukuma.
Haka to lokacin da ka sami wannan larura ta ƙafa, gashi ka ce mun kana firamare, to zan so in ji ya aka yi ka ci gaba da karatu, wane ƙalubale ne a cikin karatun? Ka san yara wannan kila tsokana ko makamancin haka, koko a'a kila malaman ma su dinga ganin kila ba za ka iya wani abin ba, ka fuskanci irin wannan matsaloli?
To matsaloli an fuskance su ba sosai ba. Wani lokaci ana dai a lokacin da nake college ba na secondary matakin farko, ina ganin duka abokaina suna wasannin idan aka zo training akwai awa guda da ake keɓewa so ɗaya ko so biyu a sati domin a motsa jiki.
To
nakan ganin idan abin nan physical education kuma education physic, yawa idan ina ganin abokaina suna yi nima ina so in yi na sa kayana da komi da komi, sai ga malamin ya ce wane ai kai saboda wannan abin naka ba za ka iya ba, tuntuni ma akwai takarda da ke nuna cewa kai an yaye maka wannan abu, duk kuwa cewa ni ina son nima dinga motsa jikin
ka. To a lokacin kai kana ganin za ka iya din ne?
Zan iya mana.
To Sula Barma, gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ba zai bar mu karasa ba, sai wani makon in Allah ya kai mu za mu ji shin ya aka yi da rayuwar jami'a, ya aka yi da neman aiki, ya aka yi da soyayyar da ta kai kila har aka yi aure, bare kuma maganar samun ƴaƴa.
Shikenan, ba matsala, musamman Allah ya kai mu, Allah ya gwada mana ranar, na gode
sarai. Amin amin, na gode ni ma. A madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, sai kuma ni da na gabatar Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa. Mu zama lafiya.
To a gaida Usman, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:22 na asuba. Baba Yakubu Makiri dai bai nisa ba, gashi na ya sake shigowa da sharhin jaridin kasar Ghana.
Don fara shirin jirgin da jirgin Ghana Times, wacce ta rawaito cewa hukumar zaɓe ta Ghana ta yi wa kundin tsarin aikinta gyaran huska, inda za ta ɗauki ma'aikatar zaɓe a mako mai zuwa. Bisa tsari da ta ajiye wa kanta, hukumar zaɓen ta ce za ta amshi takardun masu takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ranar 29 da 30 ga wannan watan Satumba. Jaridar Ghana Times ta ce hukumar zaɓen ta ce duk wanda yake so ya sake wurin yin zaɓensa ko ina ne a faɗin ƙasar yana da hurumin yin hakan daga ranar 7 ga wannan watan Satumba zuwa 9 ga Oktoba. Jarida ta ce wata sanarwa da hukumar zaɓen ta fitar, wanda shugaban sashen sadarwa Eric Jakwasu ya sanya ma hannu, na cewar hukumar za ta ba duk wata jam'iyya baki ɗayan sunayen masu wuƙa da ƙuri'a a faɗin ƙasar a ranar 23 ga watan Satumba. Ita kuwa jaridar Delegate ta ce ɗan takarar shugaban ƙasa na babban jam'iyyar adawa ta NPP Nana Akufo-Addo ya ɗauki takardar shiga takara a hedkwatar hukumar zaɓe don fafatawa da sauran 'yan takara a zaɓen wannan shekarar 2016. Jarida ta ce babban sakataren jam'iyyar mai riko John Boydu shi ne ɗauki takardar shiga takara a madadin ɗan takarar nasu. Jaridar Delega ta ce 'yan adawan sun ɗauki takardar ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Muhammad ya tura muƙaddashin babban sakataren jam'iyyarsu ta NDC mai mulki Koko Ayidoho ya je ɗauko mai wannan takarda na shiga takara. Sai kuma jaridar Daily Graphic, wacce ita kuma ta yi tsokaci a kan kanun kundin manufofi na jam'iyyar NDC mai mulki da shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya bayar a shekaran jiya Talata a birnin Accra, jaridar ta ce ko shakka babu shugaban ƙasar da ya mutunta wannan takardu mai shafi sama da 100 wanda ke kunshe da muhimman matakai da jam'iyyarsa ta gindaya wanda za a kaddamar a ranar 17 ga watan Satumba. Jaridar Daily Graphic ta ce wata ƙungiya mai zaman kanta mai kula da mulkin ƙwarai ta Imani Ghana, wacce ta saba sukar lamirin wannan gwamnati, za ta iya yin sharhi akan wannan kundin manufofi da NDC ta bada kanunsu kafin bayyana baki ɗayan kundin. Jaridar ta ce ƙungiyar Imani ta fara yi wa alƙawarin masu takara binciken ƙwaƙwaf tun shekarar 2007 don ba 'yan ƙasar daman auna alƙawarin da masu takarar suke yi kafin jefa ƙuri'a. Idan muka leka jaridar da Chronicle, za mu ga ta bugo cewa mataki da kakakin majalisar dokoki Edward Do Ajaho ya ɗauka na yin jifa da ƙara da marasa rinjaye na babban jam'iyyar adawa ta NPP a majalisar dokoki suka yi cewa
majalisar ta kafa wani kwamiti da zai binciki labarin wani kyautar mota kilda Ford Expedition da aka baiwa shugaban kasa John Dramani Mahama wanda ake ganin yana zama tamkar cin hanci ne da rashawa. Wannan mataki da kakakin ya dauka ya tada hankalin marasa rinjayen. Jaridar The Chronicle ta ce za ta iya buga kirji ta ce shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Osaichi Min Sabun su da sauran mambobin bangaren su sun ce za su bullo ma wannan batu ta sabuwar hanya. Jaridar ta ce a wata hirar waya da ta yi da shugaban marasa rinjayen ya bayyana mata cewa ba su gamsu da bayanai da kakakin majalisar ya yi ba, don haka suna shirin daukar sabuwar hanya. Da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma kiri sashen Hausa na Amurka.
To a gaishe ka Kanisa, za ka sake shigowa da takaitattun labarai. Yanzu dai sai Rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Sai yanzu ne aka gano cewa ai kuskure wajen kashe marigayi Gaddafi. To Allah ya ji kan kanar Gaddafi, Allah ya masa rahama. Allah ya sa wannan ya zandara shi ga kasashen yammacin duniya game da hambarar da wanda bai ji bai gani ba akan kiyayya kawai wanda bata kai a hambarar da shi ba. Gashi yanzu kace Gaddafi ya kawo ta barbarewar tattalin arzikin kasar su, sun rasa dimbin mutanen su. Ina fatan wannan ya zandara shi ga majalisar dinkin duniya.
Assalamu alaikum, mai magana Hamisu Mogal Daurari jadda luko bakku da daura. Wato jama'a da suke ta murna an da ESCC tana neman ta kama tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shehu Shema. Wato allura sai za ta tono galma a cikin wannan gwamnatin, ma akwai mutanen da Shema ya yi tafiya da su, kuma duk su ne yanzu a cikin gwamnatin jihar Katsina. Da haka ina murna yadda asiri zai tona a gwamnatin jihar Katsina ya ci a yanzu da kuma tsohuwai da wanda suka ci kudaden mutane. Yanzu duk za su yi amayen Najeriya da mu 'yan jihar don mu gano ƙwarayi. Ina murna da yin haka daga Hamisu Mogal Daurari jadda da goma ku da daura.
Assalamu alaikum, murya Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na jiga local government. Ina ba da shawara da sanatocin da tijawan Najeriya da rep wakilan Najeriya ku sani abin da ya ce Buhari wallahi ba zai baku ba. Duk wallahi takalmin da Buhari ya kace wallahi na ku ziyage. Don haka ku haɗa kanku da ku da General Muhammadu Buhari ku yi shawara ku taimaki ƙasa. ‘Yan ƙasa na cewa ku ba da tashin farashin kaya, wallahi ku tausaya, ku dubi Allah ku dubi Annabi, ku ba da shawara ta gari daga ɗan uwa mai Allah da jiga local government.
Kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana kenan ta wayar tarho. Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Babban jam'iyyar adawa ta NPP a ƙasar Ghana ta ce za ta ƙaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba, inda za ta bayyana matakan da za ta ɗauka na gyaran ƙasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da 'yan ƙasar ke fama da shi. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, daraktan sadarwa na NPP Nana Akumiya ya ce akwai muhimmanci 'yan Ghana su kimanta ƙoƙarin shugaban ƙasa mai ci yanzu John Dramani Mahama da irin alƙawarin da ya yi masu yawa a baya. Likitan 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce Hillary ɗin da tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta, kuma tana jin ƙarfin jikinta da za ta iya jin ragaman shugabancin Amurka. A wata wasiƙa da kwamitin kamfe na Clinton ya fitar jiya Laraba, likitanta da ake kira Lisa Badak ta ce an yi wa 'yar takarar bincike a ƙirjinta, kuma an gano cewa ta samu bugun ƙwayar cutar haƙarƙarin.
Wa gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau. Sai kuma can da al'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wato Solomon Abu da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Zubair Alheri ke muku fata alheri.